بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول أعلم أكيد يسري من سانك دعوة شيء قبل دروس مو وأن مسألة شمي البركة كراتمنا لتعرف شرح فضل الإسلام مال محمد عبد الوهاب تعرض شرح سنة مال صالح للشيخ درس من 60 دبقوا إن شاء الله تعالى. هكذا؟ طيب. دام من أتذكر ما جناني أكن شرح حديث ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. هكذا؟ باب نبيو وتباب باب وجوب الدخول في الإسلام. وأنم بياني نمان ابن تيمية ديكا وأكن شيء أكن بيأكين في الجاهلية. akan sa ne har yanzu muke tattaunawa kuma muke karanta abin da malam Salih Ali Sheikh ya ambata mana a cikin sharhin sa. Zamu tashi inda yake cewa fa idan min al manhaj al muhim alladhi tamayyaza bihi al muttabi'un lil jama'ati al ula wal muttabi'un lis salaf annahum lam yakunu yabtaghun fi islam sunnat al jahiliya. Aina ne ko? Yawwa. Yace don haka min al manhaj al muhim, daga cikin manhaji mai muhimmanci, yace manhaji ana nufin hanya da ta farki da mutum ya saba bi, musamman za ku ji ana ambata as-salafu salih da manhajin salafu salih, ahli sunna wal jama'a da manhajinsu. Manhaji shine hanyar da suka saba bi wajen mu'amala da al'amura, ko a babin ilmiyat shi ne aqida, ko kuma a babin amaliyat cikin sauran abubuwan ayyuka kamar ibada da sauransu. To akwai manhaji shi ne matafiya da akan tafi a kanta, hanyar da suke bi wajen waɗannan al'amura na addini. To wannan matafiya mai muhimmanci alladhi tamayyaza bihi almuttabi'una liljama'ati alula, wanda waɗanda suke bin jama'ar farko suke bi, ma'ana suka yi fice da ita. Me yake so ya faɗa mana? Mun san al'umma yadda ta karkasu, akwai waɗanda suke bin ra'ayoyi, akwai wanda suke bin al'adu, akwai wanda suke bin matafiya da iri-iri, akwai kuma waɗanda suka tsaya suke bin al'umma ta farko, su ne sahabbai, suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan sahabbai su ake cewa aljama'atul ula. To masu gun su ai sun tamayyuzi, sun bambanta, sun yi fice, sun yi daban da sauran kungiyoyi da sauran hanyoyi da wani manhaji mai muhimmanci. To wannan manhaji mai muhimmanci shine ba sa bin duk abin da yake tsari ne na jahiliya, suna yin watsi da shi, suna bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbai. Wal muttabi'una lis-salafis salih, da kuma su dai masu bin as-salafus salih shine marigaya da suka gabata, magabata na kwarai. Menene wannan abin da suka yi fice da shi, suka bambanta da sauran al'umma? Shine annahum lam yakunu yabtaghuna fil islam sunnatal jahiliya, ba su kasance suna bin, suna neman, suna bidar su bi hanya ta jahiliya ba bayan ku sun karɓi musulunci. Daga an ce mutum ya karɓi musulunci musulmi ne shi, to ba zancen kuma ya bi sunnar jahiliya. Bal amma abin da suke yi shine ya'lamuna sunanal jahiliya, su a basira irin tasu da Allah ya kore musu sakamakon biyayya ga sunna, Allah ya sa sun waye da sunnar jahiliya, sun santa ba za a yaudare su da ita ba, sun fahimce ta suna ganin ta sun san ita ce wai yukhalifunaha amma suna saba mata yana da kyau mutum ya san bata dan ya saba masa ba kawai ya zauna iya gaskiya ya sani ba bai san bata ba bacan alakar ka da shi shine sanin ba bi ba karka bu bata amma ka san shi domin in yazo da wata kala da baka saba ganin sa da ita ba to ba zai yaudare ka ba zaka gane wannan bata ne kuma ba zaka bi shi ba wannan ita ce fa'ida kullum muka ambaci irin wannan muka tuna hadithin ko athar na Hudhaifah ibn al-Yaman da yake cewa mutane sun kasance suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan alheri abubuwan alheri suka tambaye shi yace ni kuwa nakan tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu na sharri dan tsoron kada ya zo ya riske ni kuma maganar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa innama tunqabu urul islami urwatan 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 idza nasha'a fil islami man la ya'rifu al jahiliyya ana walwale igiyar musulunci ne sala sala ai watsi da ita a hankali idan mutum ya wayi gari ya tashi a matsayin sa na musulmi kuma bai san wani abu na jahiliya ba ma'ana musulmin da bai san jahiliya ba sanin sa ga musulunci ragagge ne akan musulmin da ya san jahiliya kun fahimci wannan zancen ma'ana duk musulmin da ya musulunta bayan ya san kafirci ya fi sanin ɗanɗanin daɗin tauhidi ya kuma fi sanin yadda shirka za ta iya zuwa domin dashi mushriki shi ne abin da ake nufi yawwa wanda kuwa a musulunci aka haife shi bai san komai ba sai iya musulunci da sunna to za a iya zuwa masa a rikita shi da shubuha da rikici shirka ta zo masa ta inda bai gane ba in ba ya yi karatu ba ba zai fahimta ba sai a iya rubuta shi an gane wannan abu da ke yau da haka sanin jahiliyar a saba masa wani abun alheri ne abun amfani ne to shine ke fadin cewa bal ya'lamuna sunan aljahiliya wa yukhalifunaha wa ya'tazzuna amma suna ji da musulunci su wa yastamsikuna bima amarakum bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna ji kuma suna riko da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da shi ma'ana wannan yafi komai ga barnar sun ganta sun gane barna ce ga ƙaryar sun ganta sun gane ƙarya ce ga shirka sun gane shirka ce ga bid'a sun gane bid'a ce sai su saba ma waɗannan abubuwa tare da sanin cewa wannan abun ba daidai bane sai su tsaya akan hanya da ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna ji da wannan me ma'ana i'tizazi i'tizazi ka rika alfahari da abu kana ji da shi kana jin cewa babu abin da ya kai shi to duk musulmi ana son ya zama yana tafi da irin wannan ji din ba ana nufin kai wa mutane girman kai ba amma kada ka rena musulunci kada kuma ya rena musulunci wani ya rena musulunci a gabanka ka ji cewa musuluncin nan shine abin yi ka ji cewa musuluncin ne yafi kowane addini ka ji cewa wannan musulunci shine gaskiya ka ji cewa in ba da wannan musulunci ba babu tsiraran kiyama to kada ka rika ganin dan an yi maka izgilanci kana bin sunna sai ka ji ya kamata ka raunana ko ka bar sunnan ne ma dan mutane su daina su kanka kar ka samu wannan kullum a zuciyarka yayin da ake tsangwamar ka a lokacin zaka ƙara binciken wai me nake kai ne in kana kan gaskiya to miƙe akai kada ka bari wani ya rikita ka kada ka bari wani ya tsorata ka kana kan gaskiya a sa maka shubuha qala fi akhiri as-siyaq شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ابن تيميه a ƙarshen wannan siyaki sai yace kitabiyatan aw wasaniyatan in ba kuma ta ba wannan ai da ma maganar sunnar jahiliya maganar ibn tiymiya ne ko ita muke karanta sharhin ta bayan ya faɗi sunnar jahiliyar shine sai a ƙarshe sai ki cewa wannan sunna ta jahiliya kitabiyatan aw wasaniyatan aw ghayraha shin ta yahudu da nasara ce shine malan kitabiyata aw wasaniyatan ko ku ta bautar gunki ce ma'ana da ma can ta maguzanci ce aw ghayraha ko ma wasu daban al'ummomin daban ba waɗannan ba mun san zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ahli kitabi kuma cikin alqur'ani Allah madauki yayi magana da su ahlul kitabi mubasharatan ya ahlul kitabi wani lokacin a ce manzon Allah sai ce qul ya ahlul kitabi ko yawa wani sune yahudawa da kuma kristoci akwai kuma masu wasaniya wasaniya sune masu bautar gumaka sune larabawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin su akwai kuma wasu masu wasaniyar amma ba ga sallar laraba ba wanda tuntuni sun dade bal sun riga larabawa samun abubuwan wayewa da tsafa da dadin wato al'umma ne irin farisa masu bautar wuta iran kenan kafin zuwa musulunci da kuma india da suna bautawa abubuwa daban-daban ba guda daya ba suna bautawa duk abinda ransu ya biya su bauta masa to duk wannan ababin wasaniya take haka nan masu bautawa dan adam masu bautar buddha masu buddhism su ma ne kun san akwai su a china tibet da sauran waɗannan wurare wanda tun kafin musulunci wannan mutane suke ba wai sabon addini bane tsohon addini ne shi addinin buddha to kun ga duk akwai su duk da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ya rayu cikin su ya san su sune masu wasaniyar larabawa masu bautar lata da uzza to mana ibn sina ya ce wannan jahiliyyar kowace iri ce in ka santa to ka saba mata kar ka bi jahiliyyar yahudawa nan wani zai tambaya to za a ce yahudawa da nasara suna jahiliyya ma'anar jahiliyyar ita ce duk wanda ya san gaskiya bai bi ta ya bi abin da ya saba mata in dai ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka san shi sai ka bar shi ka bi wani abu daban to ka bi jahiliya sawa'un yahudanci aka sai a ce ka bi sunnatu ahlul kitabi yahudawa sawa'un kristanci aka bi sai a ce an bi ahlul kitabi sunnatu ahlul kitabi kirista sawa'un ta maguzanci ce wataniya wataniyar kowane iri sai a ce an bi maguzanci jahiliyar maguzanci amma dai an bar musulunci ba a bi shi to abin da ke nufi yace bi annal jahiliyata mansubatun ila al-jahl lafazin jahiliya kun ga an dangana shi ne zuwa ga al-jahl al-jahl jahilci to ba kowanne jahiliya take nufin rashin sani ba a'a ana nufin an sani ko ba a sani ba in dai an saba wa abin da manzo ya zo da shi to an yi jahiliya sawa'un da ilimi ko babu ilimi duk ilimin mai ilimi in ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya yi jahiliya an gane abu to kar ka ji kalmar jahal ka ce ai ana nufin mara rashin ilimi ba rashin ilimi ake nufi anan ba sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine jahiliya to sai ce wahiyal mukhalafatu lima jaa bihi al-mursalun kun gani ya bayyana mana shine sabawa ga abinda manzanni suka zo da shi shi jahiliyar kenan suna ne na dukkan abin da aka bi sabanin addinin manzanni kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dauko kamar zamanin annabi Nuhu yana kan shari'a da abin da Allah madauki ya bashi na shari'a da ilimi da littafi wanda suka saba masa sun saba ma manzo sun bi me sun bi jahiliya an gane haka zamanin annabi Ibrahim haka zamanin annabi Musa ya zo da attaura Allah madaukaki ya bashi attaura waɗanda suka saba masa su fir'auna duk ilimin su duk mulkin su duk karfin sarautar su me suka yi sun bi jahiliya sun sabawa abin da manzon su annabi Musa ya zo da shi haka a kowane lokaci in aka samu mutum ya bar abin da manzon zamanin sa ya zo da shi yake bi ya bi wani abu daban sai a ce ya bi me ya bi jahiliya insha Allah an gane yanzu to sai ce wa hadhihi qad takunu mawrufatan an al-arabi min al-ummiyyin sai wannan jahiliyar za ta iya zama an gaje ta ne daga larabawa daga al-ummiyyin ummiyyin shine waɗanda ba rubutu ba karatu ana kiran al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman larabawa ana kiransu da wannan kasancewar karatu da rubutu bai shahara ba a tsakaninsu ana kiran su haka kuma la'alla kasancewar ahlul kitabi ma haka suke kiransu laysa alaina fil
ummiyina sabil mun ga aka sike kiransu ummiyin domin aka suka dauki larabawa mutanen da suke ba su da wato wayewa ba su da ilimi an yi thaqafa daban-daban da wayewa daban-daban su ba su cikin wayewa shi yasa da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka gaya wa mutanen Farisa ko mutanen Rum wanda su ne da su superpowers da ake tsoro a duniya a wancan lokaci kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam in aka ce ga balarabe zai zama wani abu har mamaki suke shi balaraba me kuma balarabe yaushe an zai zo mana da wani abu sun raina shi sai kan suka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu da sahabbai aka yi yakin Qadisiyya har aka tura Rabi'i ibn Khirash yaje wurin Rustum ya gana da shi su tattauna ya raina shi me ya kawo ku malaro abinci kuka zo yi ma ku wani abinci kuke so ku ba mu ba ku kace a mun zo ne mu fidda bayin Allah daga bautar bayi ƴan uwansu su koma su bautawa Allah shi kaɗai shi ne har ya ɗauki ƙasa ya bashi masu bashi shawara suka ce kai hasara ko dan me zaka bashi ƙasa ai ƙasar ka ka bashi ma'ana kamar ka yadda za a zo a ture mulkin ka kuma shi ne abin da ya faru aka zo kuwa aka ture mulkin nasa a sarautarsa ta kai to wannan kun ga da mutanen suna da waɗannan wayewar amma su larabawa ba su da wata wayewa ba ilimi ba rubutu ba karatu kuma wannan duka akwai hikima a cikinsa ba kaskanci ne ga larabawa mecece hikima hikimar ita ce Allah ya riga ya yi hukunci cewa a cikinsu zai zaɓo manzon ƙarshe wanda za a riƙa ba shi wahayin alƙur'ani da a ce suna karatu suna rubutu da in ya zo da ƙur'ani sai a ce ai ba mamaki ko ai ya gaya masa Allah ya gaya masa suratul ankabut kuma kunta tadri ko kuma kunta tatlu min qablihi min kitab wala taqutuhu bi yaminika idan lartabal mubtil bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul Allah ce baka kasance da kana karanta wani littafi ba gabanin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba karanta wani abu wani zai ce rashin iya rubutu da rashin iya karatu kaskanci ne ga manzon Allah a ba kaskanci bane gare shi dan Allah ya tabbatar da wannan mu'ujizan ne ga wanda ba a taba ji ya karanta wani abu ba ga wanda ba a taba ganin shi ya karanta wani abu ya rubuta wani abu ba ya zo da ilimin baya da ilimin nan lokacin da kuma ilimin nan kowa bude Qur'ani me zai samu a ciki ilimin baya da ilimin yanayin da muke ciki duba har masu ilimin binciken yau da kullum sciences ba su iya kure abinda Allah madauki ya ambata dangane da halittar Allah har yau bincike ake yau an gano kaza gobe an gano kaza kuma waye ya zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara 1300 da wani abu da suka gabata wani abu mamaki ne ko ba abu mamaki inda ya iya karatu sai a ce ai bible ya dauka na Yahudu ko Bible na Kiristoci a ce ya ɗauka ya karanta ya fahimci wani abu Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo da Alƙur'ani ba a yi fassarar farko ma ta Bible zuwa Larabci fassarar farko ta Bible da kuma gani wannan Bible ne dake hannun na Yahudu da Nasara a 1650 wani abu aka yi fassararsa zuwa Larabci fassara ta farko haka idan ba a fassara zuwa Larabci ba yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai karanta abin da ba yaran sa kun gano wani abu duk wannan yana cikin abin da zai nuna mana mu'jizar alqur'ani to larabawa ne suna cikin wannan jahiliya kuma su ake ce mu ummiyun ma'ana waɗanda ba sa rubutu suna karatu kuma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi da wannan annabi al-ummi yau da badan kaskanci bane kai abunka rashin iya karatu da rashin iya rubutu kaskanci ko mun yanzu a cikin mu duwanda bai iya rubutu da bada karatu ya kaskanta amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan abu kuma shi ma tunda aka saukar masa da alqur'ani ya fita daga ummi domin da ummi shi ne rashin iya karatu to ba tunda aka saukar da qur'ani zai iya karanta alqur'ani zai kuma rubuta abin da yake so ya rubuta.
To mu je dai, wannan ba shine mahallin tattaunawa. Yace wa qad takunu mawrufatan min an-nasar, zai yi kuma an gaji wannan jahiliya ne daga kiristoci. Wa qad takunu mawrufatan min al-yahudi, zai yi an gaje ta daga yahudawa. Wa qad takunu mawrufatan min ubadil awthan, zai yi kuma an gaje ta ne daga masu bautar gunki. Ayyan kanu, kowane iri ne, ko masu bautawa lata da guza, ko masu bautawa shanu, ko masu bautawa wata da taunari kamar Rumawa, masu bautawa shanu irin Indiya, masu bautawa ciyayi da tsirai da birori da komai dai da abubuwa daban-daban. Sawa'un a kanu Fursa ko mutanen Farisa ne su, au kanu fi Hindi ko a Indiya, au kanu fi Ifriqiya ko kuma masu maguzanci a Afirka. Masu bautawa kusan addinan Afirka da ɗaɗɗu, wanda ya karanta history na religion gaba ɗaya a Afirka kafin zuwan Kiristanci, kafin zuwan Musulunci. Galibi a Afirka ana bautar abin da ya fi girma ne a kusa da inda mutane suke, saboda galibin mutane a jeji ake. In aka wayi gari wani babban dutse ne a gani, sai a ce wannan dutsen shi ne Ubangiji. Ko kuma wasu su bauta wa rana da suke gani yau da kullum. Wani kuma wani rafi ne nan ake samun abinci da shi ake noma, ruwan da yake ake samu ta hanyarsa shi kenan, sai a rika bauta wannan ƙorama koran. Wani kuma wata bishiya ce, wata rana wani ya ga wani abun mamaki shi kenan sai a mai da ita. Wani kuma a cikinsu mutane sai a samu wani mai gaya wa mutane abin da zai faru gobe, ƙoraka shi kuma sai a bauta musu. Daga nan aka yi dodina, ake bauta wa dodo. Duka waɗannan asalin bautar Afirka ba ta wuce irin waɗanda natural abin da suke rayuwa tsakaninsa da suke gani yau da kullum, da yake ba su mamaki ko yake ba su tsoro, to sai a koma ana bauta masa. Inda ka karanta tarihin addinai za ka samu wannan. To ko waɗannan au biladun Rum, ko kuma abubuwan da aka gaje su daga mutanen Rum, wanda su kuma suna bautawa halittun sama, rana da taurari, su kawo mana bautar taurari. Ga ilimin da ya shafi taurari, a ce wanda aka haife shi rana kaza, to an haife shi a cikin sa'a, don haka akwai kaza, akwai duk wannan da ilimin Rumawa ne. Kuma su ne da suka karɓi addinin Kiristanci. Addinin Kiristanci ya jura ya koma da irin waɗannan abubuwa. Shi yasa za ku ga coci-coci na duniya galibi duka suna kallon gabas, ba saboda alƙibla ba ne, a kowace ƙasa gabas suke kallo, saboda daga nan rana take fitowa. Wannan duka addinin Rumawa ne ya sanya Kiristanci ya canza da irin wannan sura. To dai in kana karanta dai tarihin al'ummomi, duk za ka ji waɗannan abubuwa, sai shi ila akhirihi, har zuwa dai inda ka iya tsayawa na al'adu da addinai daban-daban. Ayyu millati, duk wata hanya ta wani addini, fa inna laha sunan, to tana da sunan. Tana da me sunan nan? Ana nufin al'ada, abinda suke bi, abinda suke yi yau da kullum, suna da addininsu. Wa hadhihi sunan hiya sunnatul jahiliya, to wannan sunan din gaba ɗayansu na jahiliya ne. Domin me sun sabawa abinda manzanni suka rubuta? Allah sa an fahimci wannan, insha Allah idan an gane me ake nufi da jahiliya. Yau wa sunnatul jahiliya, malai suka bace ita wannan sunna ta jahiliya, ko addinin jahiliya, ko al'adar jahiliya, laysat mukhtassatan bi sunanil arabi, ba ta tsaya kan ta larabawa ba. Alladina yusammawna ahlal jahiliya, wanda ake kiran su ahlal jahiliya, wannan kamar me mai tawa, bal ahlul jahiliyati, ma abuta jahiliya ismun, wani suna ne, yuflaqu ala kulli man jahila, ko man jahila ma ja'a bihi al-mursalun, na jin haka ne ko nan ya ce man jahila bihi al-mursalun, ma ja'a bihi al-mursalun, man jahila ma ja'a bihi al-mursalun. Suna ne, in an ce jahiliya, to wani lafazi ne da ake amfani da shi, ake kiran duk wanda ya saba ma abin da manzanni suka zo da shi, to ya fi jahiliya. Wa suni'a hadiyan, ko wa sana'a hadiyan min indi, yi hanya shine hadiyan nan abin da ake yi da hadiyu shine ana nufin safariq yi kirkiri ya bude ya keta hanya min indihi daga kashin kansa wa sunana da kuma hanyoyi dai yaltazimuha wanda ya makalkale musu yake bin su min ayyi millatin kanat koma wani irin addini ne karka damu in dai ba abin da manzanni suka gode shi bane to sunansa ne jahili yace sawa'un kanat millatan risaliyatan ko addini ne wanda manzanni suka zo da shi aka gurbata kamar yahudanci da nasaranci ko au kanat millatan ghayra risaliyya me yasa ake cewa risaliyya ilimin koyon addini comparative religion ko makamancin wannan in kana karantawa za ka ji ana faɗin ana kasa addinai gida biyu akwai addinai wasaniya akwai kuma addinai ana kiransu samawiya haka dai ake kira addinin wannan littafin wasu malaman suna sukan wannan taqsimin kasancewar duk abinda ya saba ma abinda manzanni suka zo da shi ai ba zai yi a ce masa samawi ba don ce samawi ne wanda ya zo daga sama wanda Allah ya to amma dai ana faɗa ne tajawuzan min haythu an-nazar ila al-asl la ila ma wasala ilayhi ad-din ana faɗin wannan ne ta bangaren kallon asali daga ina addinin ya faru ba ta ina makomar addinin yanzu misali addinin yahudu da addinin nasara in ka dauke sunan inda kullum mun sha faɗa cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam bai zo da wani addini sunansa yahudanci ba ko kamar annabi Isa ma bai zo da wani addini sunansa kiristanci ba annabi Musa ya zo da al-islam a bambancin an same shi ne a shari'a shine irin dokokin da ake bi zamanin annabi Musa ya saba ma dokokin da ake bi zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka zamanin annabi Isa don haka asalin addinin annabi Musa wani iri ne daga ina yake samawi ne daga sama to ana kiransa dinan samawiyya haka nan addinin annabi Isa shi ma ana kiransa dinan samawiyya ana iya kiransa kuma dinan risaliyya yau kun gane wannan shi ma addinin manzanci ma'ana manzanci ne ya kafa addini ba kwakwalwar wani ba sai da tunanin wani in ka duba wasaniya kuwa me ya kafa ta bautar gunki bautar dodo bautar rana bautar wata daga ina ka samu wannan kwakwalwar dan adam ce dan adam ne ya tunani wani abu ya firgita shi wani abu ya bashi mamaki ya ga ya kamata ya bashi bauta shikenan sai koma yana bauta masa ba saboda ya samu hujja daga Allah cewa wani abu ya cancanta a bauta masa ina jin da kun fahimci me yake ne to ghayra risaliyatin wa wataniyya yace kaman wataniyya au ghairi ako wani abu da ba ma wataniyya din me yasa yace wataniyya au ghairi dan ba kowane addini ne ake ce masa wataniyya in ka san tarihin addini kamar irin misalan da na bamu yanzu duk addinin da aka kafa wani abu ana bauta masa nusu to an bauta ma wasan wanda aka yi shi akan tsari na mutum ana ce masa sanan ko akwai kuma wani addinin da shi ba mutumi aka yi na wani abu ba sawa'un wasan ne ko sanan amma fikira ce aka babu wani mutum da ake bauta babu wani hoto da aka zana ake bauta masa amma kuma fikira ce tunani ne kamar confucianism na mutanen China wani tunani ne ka ce buddhism akwai shi buddha din mutum ne da wannan da ya zama tarabbi da kun san wannan zaman tarabbi ko kun san zaman tarabbi waye irin su yau ga zaman tarabbi shine wannan ai aka zama buddha yake ko kun gan shi yau gunkin buddha dan zaman harbe aka yi kiran sa ko to wannan shi asalin sa dama mutum ne wani mai falsafa mai tunani da dadde sai suka koma suna bauta masa to akwai kuma bautar da ake ba mutum bane asali amma tunani ne tun da dama asalin rikicin duniya da kuke gani duk rikicin da muke ciki a duniya a bani a bangaren addini ban cire ko ɗaya ba kai ma kai tunanin ka duk ka kure shi kakkaf duk rikicin da ake yi tsakanin addinin gaskiya da abin da na magaskiya ba na gaskiya ba rikici ne tsakanin wahayi da hankalin kunya da kuma kuma duk
rikicin da aka yi tun daga na farko har yau za ku ganci rikici ne tsakanin wahayi. Allah ya zaɓi mutane a cikin halittarsu, ya zaɓi wasu ya keɓe su ya ba su saƙo, ya ce kun goga shi ku kai wa mutanen ku ilmantar da su, ku koya musu bautar Allah shi, babu wanda ya ce cinta bautarsa. Waɗanda suka ƙiyadda, me yasa suka ƙiyadda? Wani tunani ne nasu a aiko? Ƙwaƙwalwarsu sai ta ba su cewa ko don su rena manzon su ce kai wannan bai isa a aiko shi ba, ya kamata a aiko mala’ika. Ko kuma su ce ai mu mun saba duk abin da za mu girmama shi sai ya burge mu, sai ya yi zama ya fice, ya yi fice ta wani abin ba mamaki. Su ce a kawo mu’ujiza, su ce a kawo kaza, a kawo kaza, a kawo kaza. Ana samu wannan ko ba a samu? Ko kuma wani ya zauna gaba ɗaya bai yadda da manzon ba, wani ma bai taɓa jin manzon ba, amma shi yana tunanin ya kamata ya bauta wa kaza, kamar zance da muke abu ganin wani abu mai girma, ko wani abu mai ban mamaki, ko wani abu mai tsoratarwa, ko wata bishiya da ake ganin wani abu ana tsorata, sai a ce to ai shikenan a bauta mata in ana so a zauna lafiya. Ko wani wanda ya fi kowa wayo a gari ya kafa bokanci, sai a zo a ce ai in baka bi shi ba wani abu zai same ka, sai a koma bauta masa. Haka dai tunanin ɗan adam ne yake ƙirƙiro a bauta wani abu wanda ba Allah. Haka kuma a cikin abin da ake kira al-madhahibul fikriyya, kuna ji ana faɗin ai al-madhahibul fikriyya, thoughts da mutum yake cewa tunane-tunane da ake kiro irin su shiuiyya, communism, kuma shi ma tunani mai ba tunanin ɗan adam bane. Yau an samu asalinsa a addinin Mani, wani mutum ana ce masa Mani, shi ne fidda addinin Zoroastrianism, addinin mutanen Faris masu bautar wuta, cewa kowane abu iri biyu ne, shi ne suka da haske da duhu, wani su ne abun bauta a wurinsu da haske da duhu. To asalin kwaminisanci ya samu asali daga wannan wuri, kafin ya guda su sake kintsa shi su turo wa mutane su bar addininsu, su kalmasu duk daga baya sai suka samu waɗannan abu. A maida komai mallakar al’umma baki ɗaya, aka hana mutum ya mallaki wani abu, ba komai da za ka mallaki, ba za ka mallaki gida ba, ba za ka mallaki mota ba, komai da gani ne kowa ne. A zamanin shi wancan mani har da mata haka yake, har aure babu, kawai kowa ya abin da ya ga dama. Su kun ga wannan daga ina yake? Fikira ce. To dukkan afkar sawa'un al-madhahibul fikriyya ne ko waɗannan waɗanda wasaniya da ake bauta wani wanda ba Allah ba, asalinsu dai daga tunanin ɗan adam ne. Don haka rikicin addini gaba ɗayansa rikici ne tsakanin wahayi da kuma mai tunanin ɗan adam. A cikin musulmi haka, wanda ya karɓi musulunci sai ga mutum a ce ya bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, sai ka ga baya so, ya fi son a bar shi ko ya bi abin da ya saba, ko ya tashi akan wata al'ada shi dan me za a raba shi da ita, shi ba kun ga menene tunani ne, ba magana ce ta hujja ba. In magana ce ta hujja sai a ce to ina asalin wannan zancen, kawo dalili Qur'anin wa sunnah. In ba haka ba zai ce shi ba zai so ya bar abin da yake. Shi yasa za ka ga mutane da yawa in kana nasiha akan abin da suka saba suna jin wani ƙaiƙayi a zuciyarsu. Haka ne ko ba haka ba? Ka gwada akan kanka, in ka ji wani ya maka nasiha akan abin da kake yi kafin ya fito maka da hujja, ina ji a sai kun fara kamar za ku yi faɗa ko? Sannan in aka yi sa'a yana da hujjar ya fito da ita, in Allah sa kai mai taslimi ne sai ka miƙa wuya shi kirsa ce to ba. Amma kafin mutum ya saki sai ga ya fi girmama abin da ya yarda da shi, dinnan ya tashi da shi, ya tashi da shi, ya tashi a cikinsa, ya girma a cikinsa kafin ya karɓi wani abu samu. Ko da ku saban nan wahayi ne, da shi ne bai sani kun bai ji wani abu ba. To shi yasa a wannan babin dole mu nan daga wannan zancen, tunda ana maganar babu wujubi ad-dukhuli fi islam, ya ayyuha alladhina amanu qulu fi silmi mene kafatan, kabar duk wata al'adar ka, duk tunaninka da kake ganin haka ya kamata ka aje shi, daga an ce qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magana ta sai ka sallama. Allah ya fi ka sanin me alheri gare ka, manzon Allah sana ya fi ka sanin me alheri. Da ka duk wata al'ada duk yadda ka saba ta ana cewa ba ta da kyau, ga dalili to ka batta, ka koma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, anan tsira yake a man zaman lafiya yake. Allah ya ce kyau. Shi yasa musulunci wallahi fahimtar sa tana da sauki tana da wahala duk wannan irin gurbacin gurbacin fa na zuciya sai ka tsaftace zuciyar ka karbi musulunci shine saboda komai sannan fa musulunci ka yake zama daidai ya zama cewa babu wata al'ada da kake bayan ka musulunta kana neman ka aikata mubtagin fil islam min sunnat al jahiliya dan jamu kenan kuma da man kuma kuma siyakin hadisi me asalin hadisi salahatun ko ba ka bai mutum uku sune waɗanda Allah madaukaki ya fi tsana abghabun nas ila Allah salah waɗanda Allah ya fi kin su dan Allah wa yake sha'awar a ce Allah ya ki shi kowa so yake Allah ya so shi to in kana son Allah ya so ka ka kakkabe duk wani abu da ka saba yi wanda ya sabawa musulunci inda ya saba musulunci to sunansa jahiliya kakkabe shi rabu da shi hakura da shi ka zauna da Allah lafiya to a lokacin ka fahimci addinin musulunci Allah ya samu ku karfin zukatanku sai shi kamar da karahu rahimahullah ta'ala sai shi wa hadhihi jumla muhimma fi hadhihi wannan jumlar wato wannan phrase din wannan bangaren na hadisi yana da muhimmanci matuƙa sosai a wannan hadisi wa hiya al maqsid al muhim kuma shi ce manufa ta asali mai muhimmanci fi anna kullu muslimin da yake magana akan cewa kowanne musulmi yajibu alaihi wajibi ne akan sa an yabta'ida yayi nisa ashadd al bu'd matsanancin nisa an kulli sunanin jahiliya daga dukkan sunnar jahiliya duk abin da yake al'ada ce ta jahiliya yanzu dai kun san jahiliya kada a ce maka abu kaza jahiliya ne ka ce ai ba zamanin larabawa bane a'a duk abin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa me jahiliya to mutum ya zama nesa da duk abin jahiliya wa an yakuna muttabi'an li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi sai zaka ga wani lokacin wani idan an hana shi abinda yake ya saba wa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi karancin abinda zai ce sai shi an tsananta ko ba ka ba kai mai faɗa zai ce maka kai kai tsuri da yawa ka bar su dan miƙe kafa farkon abinda mutum zai fahimta kuma ya duba shine shin wannan abinda ake Allah zai yarda da shi ko Allah ba zai yarda da shi kar ka sha wahalar neman cewa ai mallam wani ya halatta mallam wani ya ce ba komai mallam wani ya ce ba komai kar ka nemi wannan ka fara duba ko mallam wani ya yarda ko bai yarda ba in Allah bai yarda ba matsala za ka shi haka ne ko ba haka to wannan shine farkon fatawa da zaka yi wa kanka shin wannan abin da nake kai al'adar nan da nake kai addinin nan da nake kai irin ibadar nan da nake yi shin Allah ya yarda da ita ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka samu wannan da hujja da yakinin da nutsuwa ka samu nutsuwa a kansa ka ci gaba in ko baka da nutsuwa a kansa kuma da wahala ka samu mai bid'a yana nutsuwa kun yarda in dai mutum bautar da yake ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba da wahala ka samu nutsuwa sai dai mai yi ba da ilimi ba sai ta yi shi yana yi haka ya saki jiki cewa ita ce gaskiya 100% a fahimtar sa wannan daban amma mutumin da yake da ilimi mutumin da yake da ilimi ya san wannan abun a ya taba ji cewa wannan abun ba shi da asali ya ci gaba da yi to yana nan yana cikin damuwa ka binciki da ashe ana buɗe zuciya ka gani za ka ga mutane ko kwantan da ke zuciyar su yawa ne da shi wani abin da ke tunowa matsayinsa ko abin da yake samu ta wannan hanyar ko dangantakarsa da mutane ko me mutane za su ce masa bayat manta ai bayat tuna cewa yaya Allah yake ganin sa yaya Allah ya dauke shi Allah ya yarda da wannan abin da yake ko bai yarda da shi wannan kuma in mutum ya kawo wannan matsayin to ya kawo kimmar imani matsayin imani babba kenan ka rika ganin Allah kawai a gaban ka shi kake tunanin ya yarda da abin da kake yi ko kuma in bai yarda ba ka fasa ka dena amma duk abin da zaka lalle wasu considerations na duniya aikin ka matsayin ka menene zaka rasa to kana da saura a fahimtar addinin musulunci Allah gane da sannan sai shi sunanul jahiliyyati kathiratun wa mutanawwi'a sunanun jahiliyya nan suna da yawa kuma sun bambanta nau'i nau'i ne fa wajibun hina idhin
أن يتعرف المؤمن واجبين كنان مؤمنين يني مسني على تلك السنة نوانا سنوني نبدا نا جاهلية وأن ينظر إلى ما كتبه العلماء في ذلك يجي يكراتو يقع بند مالمين سكر أتادا بند حق وأن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتأي أكان سنة ما أنتمائكي صلى الله عليه وسلم ينبميتا يتأي أكانتا وإذا كان هذا في أفراد المسلمين أولا أبو حكيكي دان 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 ديديكم مسلمين ديديكم مسلمين قوة ما أنا أدي أدي إنسا الشيكة دي إنبيدوالي تلاكي أني بدأ أفراد معنى أولا شيني هو كنتي دان 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 ديديكم مسلمين فإنه في الجماعات الإسلامية أو في الدول هذا من باب أولى وأشد تو wannan zai fi tsanani dangane da kungiyoyi haka nan da gwamnatoci ma'ana idan at the individual level haka ake kallo kullun ka duba kaga abinda kake yi Allah ya yarda da shi kafin kai in kai kadai ana kallon ka kana da muhimmanci to kungiyoyi fa ya kamata a ce kungiyoyin addini da gwamnatoci da gwamnatoci a ce su ma suna lura da wannan abun menene suke yi wanda Allah ya yarda da shi to a ci gaba menene suke yi wanda Allah bai yarda da shi ba to a daina wanda kuma wannan ya fi wahala a gun mutane kuma ran kiyama za a zo a tambayi duk shugaban da Allah mutuke ba shi wani abu na shugabanci ya yi gudanar da lamarinsa sannan kuma za a tambaye shi a kashin kansa shi kansa a ga shi abinda za a masa guda nawa ne biyu kai kadai da baka da shugabanci da baka da wani abu kai kadai din ka za a tambaye ka ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka ba ka bi kai kuskure wuri ka kai sabon Allah wuri ka kai kaza kai ka eh ya Allah nayi ya Allah ya gafarta mu an gafarta wuce in kuma mai shugabanci ne to sai an tattaro da abinda aka dora masa na shugabancin mutum kai ko baka kai adalci kai zalunci kai kaza kai kaza shin kai amfani da dokar da Allah yake amfani da ita ko ba kai ba duka sai an da mai mutu shi sai Allah shugabanci ba abun a neme shi ne ba abun mutumin da yake da imani da nutsuwar sa da tsoron me zai hadu da shi da ubangiji a wurin ubangiji ya kamata ya kiyaye nauyin al'umma ba karamin abu bane da mutum zai ce ba komai yazo din ba abun ba komai bane wani zai ce to ai in ba shugabancin al'umma ba ta zauna wannan kuma gaskiya ne dama in ba shugabancin al'umma ba ta zauna to in kowa ya gudu to waye zai dole za a samu me amma kai ka fara tunanin tsiran ka abu ubangiji kafin tsiran jama'a an gane abu kai din ka fara hangen ni na isa me yasa lokacin da Abu Dharr ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sa shi shugabanci mishi da shi ai makaranta ba ko ba wannan bane ishi kana da rauni ba zan baka shugabanci zaman lafiyar sa sai ya zauna ba shugabanci wanda da yayi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana da yayi din da an samu matsala saboda akwai abu domin shugabanci yana buƙatar abubuwa biyu lokaci ne da ƙarfin zuciya da tausayi da adalci duk lokacin da aka samu ɗaya ba ɗaya to matsalar in ƙarfin zuciya da tsikewa da ra'ayi mai ƙarfi da tsanani baka wasa ba za a rena ka ba dole sai kana da wannan in tausayin ka yayi yawa to baka yi shugabanci dole sai kana hadawa da wancan domin akwai ƴan rikici ƴan taurin kai da sai an yi amfani da wannan ƙarfin an kwantar da su in kuma raunin yayi yawa da tausayin da a taimaka ai kaza yayi yawa to shikenan sai dai abubuwa su faɗi ana hadawa ne da wannan da wancan shi yasa ake son da ilimi da me mutuno ɗaya da adalci yawwa ilimi da adalci shine nasarar kowanne shugabanci ya zama yana da ilimi yadda zai samu ƙarfin ra'ayi da tunani nasa domin in jahili ne to kowa zai juya shi ko ba ka komai sai a kawo masa sai a yi masa rufa-rufa sai a yi ta cuta tunan ake buƙatar ilimi da dabara da wayo irin nasa da duk wayan mutum in yago gaban sa zai ce kai in gani in an yi kaza din to kaza za a yi mu ni ban yarda da kaza ba ka je ka sake kawowa wani abu
to amma in kowa zai iya rufa masa to an samu matsala an bince wannan sannan kuma a samu adalci gefe guda shi yasa kun ga cututtuka guda biyu da Allah ya gaya mana dangane da nan adam da suka halakar da shi su ne innahu kana zaluman min jahul shi dan adam ya kasance zaluman mai yawan zalunci jahulan mai yawan jahilci zaluman ay laysa adlan ko jahulan laysa aliman zaka in aka samu ilimi da adalci za a samu daidaito in ko aka samu jahilci tare da zalunci to abu ya lalace wannan kuma ita ce siffar dan adam akan abubuwa da yawa wannan bai sai akan shugabanci kowanne ba ai ma na wani takaitacce ba a'a duka kowanne irin shugabanci kowanne irin shugabanci ko na kungiya ne ko na gari ne kowanne iri ne kai fara tunanin mafitarka abun Allah kafin mafitar jama'a da kuma mai Allah madauki zai su Allah ya fidda mu baki ne tare da cewa waɗanda Allah madauki ba shugabanci in Allah ya tsaye da su daidai wa daidai suna da ilimin da adalci suna yin abu daidai to su kuma suna da kofofin aikin alheri fiye da na talaka kamar da Ibn Jami'a ke faɗi a cikin Minhajus Sunna ishi ayyukan alherin da mai shugabanci zai yi na taimakon jama'a abu ɗaya zai yi sai ga cewa ya zama masa sababin shiga aljanna saboda Allah ya kore masa damar da zai an zalunci wani an kawo kayi adalci ka kwatar masa haƙƙinsa yayi addu'a Allah ta mutu sai ga ka samu taimako wannan kofofi ne da Allah mafi ya buɗewa su kuma masu yin shugabanci amma dai abin da yake sama da kowane abu shine tunanin tsirarka a matsayinka na individual kafin tsirar al'umma Allah ya tsira da mu baki da to sai yake cewa hadha min babil aula wa ashad li'annahu yalzamuhum ma la yalzamu ghayrahum domin su masu ƙungiyoyi da ƙasashe abinda bai lazimci sauran ɗaiɗaiku ba ya lazimce su domin haƙƙin ɗaiɗaiku ma duk a kansu yake ولأنه يقوم بهم ما لا يقوم بالأفراد. سنة دوس سفوا في ده يقوم بس أنا individual باش ده يكون من وني أبو أما قمنا تتنا دشي شو قبنا تينا دشي جماعة أقوم ينتهي سنة دشي سيش فواجب هنا إذن دعك أبن ديك واجبي أو أن ينعيش إن أنتم فاسنا الجاهلية في الأفراد تنكو إيه أكوردا سنون الجاهلية هذا يكون متعني والجماعات da kuma kungiyoyi jama'a jama'a wal mujtama'ati da kuma al'ummomi ko gwamnatoci jami'an baki da ya anna domin kuwa man ibtagha fil islam sunnatan jahiliya duk wanda ya bi wata sunna ta jahiliya a musulunci in an ce musulunci ana nufin ba'da kaunihi muslimin ba'da islami ba'da atina'ihi islam bayan ya yarda da musulunci sai kuma ya bi sunna ta jahiliya فهو من أبغض الناس إلى الله جل وعلا وشيني متانا دا ينس كم متانا دا ألا يفز أنا يفكي بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا دي باب قاتل وانا أبو بنص وانا الحديث دي مكرمتا نمن ذن ألا صلى الله عليه وسلم وإذا كان الأمر بهذه البشاعة إن قوانا أبو حقيك دموني وبهذا الجرم وانا الليبي جلما في أنه يكون من أبغض الناس إلى الله جل وعلا سوى متنزي ذما تكيم متنين لأن لا يبكي فيعظم هذا الأثر بعظم ما ينتج عن هذا الابتلاء تولن الأثر إن زي جلما ما أزوش يرمتون برغدا أبن ديكي حيفوا لقوانا النيمة معنى نيمة وني أبو نسلنا الجاهلية إن wannan maganar za ta yi girma a zuciyarka gwargwadon irin abin da kake bi me yake nufi a nan a cikin abubuwan da mutum yake bi na sunnar jahiliya ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba girman su dai ba ko yau wani zaka ga shari'ar gaba ɗaya ce duniya baya su wani kuma a wata bid'a ce kwaya ɗaya a ibada wani kuma a tsarin gudanar da rayuwa ne ma yadda yake cin abinci wani ya saba yana cin abinci da hannun hagu an yi an yi daina yake sunna me yake biyon ya dace da manzon Allah ko ko jahiliya yake sunna jahiliya to ai kun ga amma da me girman abu babba ta bangaren hukunci da bangaren ibada da bangaren wannan ai kun ga matsayin ba iri ne ba to wannan maganar tana girma a zuciyarka gurgudan irin sakamakon da take haifarwa a kanka sai ka duba ka gani wannan wuri ka saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a bangaren aqida a bangaren ibadat ko ko bangaren mu'amaloli ne da kullum in bangaren aqida ne kun ga babban abu ko bangaren ibada ma babban abu bangaren mu'amala shi ma ba wai karamin abu bane amma dai bai kai wancan da haka gurgudan abun da ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai gurgudan yadda wannan asar din zai maka girma a zuciya ma'ana dai gurgudan irin abin da kai na laifi gurgudan irin yadda zaka ga girman wannan magana da muke tattauna ibtigha sunnati al-jahiliyya to bin sunnati al-jahiliyya fa awwalu ma udkhila masalan ko adkhala masalan ta'ifatu min al-muslimin li hadhihi al-umma farkon abinda wata ta'ifa ta wannan al-umma misali ta shigar da wannan al'umma din adkhalu fi hadhihi al-ummati ibadatul qubur nan ya shiga da mu zuwa ga wasu misalai da ne ba da Allah wannan liqa'in ba zai kai mu gama gaba ɗayan su ba amma ko ɗaya ai ko biyu kishi farkon abin da aka fara shigo mana da shi a wannan al'umma shine bautar kaburka nan da Allah farko yana nufin ɗaya daga cikin abubuwan da suka zo a farko man ba haka ba akwai abubuwa da suka gabace shi in yana nufin a wannan zamanin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bautar kaburka ta zo daga baya bayan wasu abubuwa na tunani irin tunani na abin da ya shafi kungiyoyin bid'a irin su jahmiya ko mu'tazila an same su wannan kafin waɗannan abubuwan su amma an ka duba asalin farko ka iya cewa yana shi yake nufi a wannan al'ummar gaba ɗaya a wannan halittar abinda ya fara zuwa na saban Allah maɗaukaki da har al'umma ta rabu a kansa shine gaskiya bautar gumaka a wani zamanin annabi Nuhu shirkar farko da ta fara zuwa a wani lokaci aka yi zamanin annabi Nuhu lokacin da mutane suke girmama malamansu girmama wadda ta wuce iyaka har suka yi mutumin su suka koma suna bauta musu sannan a wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daular Ubaydiyya ina shi na taɓa ba ku wannan labarin a nan mun taɓa tattauna a kansu daular Ubaydiyya da suke kiran kansu daular Fatimiyya amma ba abin da ya haɗa su da Fatima radiyallahu ta'ala anha wannan da'awa ce ta ƙarya daular Ubaydiyya ke wanda suka kafa farko a Tunisiya sannan ta girma ta faɗa da suka ci ƙasashen North Africa da yawa da yaƙi suka kafa babbar daula a Misra har sai lokacin Salahuddin al-Ayyubi shine ya ruguza daular tasu kafin ya wuce yakar Yahudu a Filistin ko Nasara waɗannan mutane su ne mutanen farko da suka kawo mutane bautar kaburka to a bauta wa kabari zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan zamanin sahabbai al-khulafa'ur rashidun gaba daya zamanin su ba samu wanda yake zuwa wani kabari ya bauta masa zamanin khalifofi na farko daular Banu Umayya har ta kai ba samu wannan abubuwa daular Banu Abbas ita ma karshen ta da ta wargaje aka samu wannan ko a cikin ta kai zance zamanin daular Fatimiyya tun da bayan tarewa suka yi kafa wancan daular North Africa su ne suka zo da waɗannan abubuwa to a cikin wannan bangaren shine wannan abu ya fara tasowa har a yi kabari a girmama kabarin saboda girmama na ciki har a koma ana tawafi ga kabari wannan waɗanda suka fara zuwa mana shi su ne masu wannan mutane daular Ubaydiyya Allah ya sani kuma asali ƴan Shi'a ne Batiniyya Shi'a Batiniyya masu i'tiqadin cewa alhakim bi amrillah ɗaya daga cikin sarakunan su a ƙarni na uku zuwa na hudu aka yi shi alhakim bi amrillah suka ce shine Allah sarki ne mai sarauta mutum ya shiga ya fito ya zauna a karaga ya yi hukunci amma suka ce shine Allah kuma duk wanda ya ce shi ba Allah bane ya sa aka kashe shi duk an yi wannan abun a zamanin baya da ya gabata to a wannan cikin waɗannan tsofin aka samu Dawuda mutane su koma kan bautar kabari to shine nan yake faɗi qa'ifatu min al-muntazibina li hadhihi al-umma wata kungiya daga cikin masu dangana kansu zuwa ga wannan al'umma adkhalu fi hadhihi al-ummati ibadata al-qubur suka shigo mutane a cikin al'ummar su kawo mana bautar kaburuka wat tawassuli bi ashabiha da kuma tawassuli da masu kabarin tawassuli aloki Allah da alfarmar wanda ke cikin kabari wannan shi ake cewa tawassul in ku aka roki shi wanda ke ciki wannan me aka yi hukumanta ba ko hukumanta bambanci tsakanin tawassuli da isti'ana da istighatha isti'ana ko istighatha neman taimako da neman agaji wanda yake na shirka bambancin sa da tawassuli menene duwan ce tawassuli me yake ne yawa wa ake roko a tawassuli yawa sai a ce ya Allah dan kaza kai mun tone shi ne tawassuli an gane tawassuli in kai shi ta hanyar sa ta shari'a ko kai da sunayen Allah ko sifofin Allah ko ayyukan ka na kwarai ko ka sawo neman addu'a ko kuma halin da kake ciki tsananin da kake ciki ya Allah ka duba halin da kake ciki kai mun kaza in kai shi wannan ya halatta ce ya Allah kai mun kaza dan kaza an fahimci a wannan daidai ne amma in kai shi da zatin wani abu ko kace dan alfarmar wani ko waliyi wani ko kaza ko kaza ko dan wata bishiya ko makamancin wannan an gane to wannan sunan sa bid'a ba shirka ba bid'a ce an gane ko da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya Allah dan kaza to wannan duka yana cikin bid'a domin sahabbai ba su taɓa yin wannan Allah kafin gane wannan amma in ka ce ya wani wanda ke cikin kabari kaza kai mun kaza to wannan ba ta wasuli bane me aka yi insha Allah an bambance waɗannan abubuwan biyu karka rikice ɗayan karka ji wani yayi ta wasuli ka ce yayi shirka yau wanda kuma shirkan ne kar a kira shi ta wasuli kamar da su masu aikata hakan suke aikatawa yace fa shafin nasi aqidatul jahiliyyah tun daga nan aka samu aqidar jahiliya ta yadu a cikin mutane yanzu sai kaga wallahi a wani wurin wata magana da ilimin wannan sai kaji tsoron yau saboda ni sunnan jahiliyyar ta riga ta babaye ta maimaye kwakwalen mutane in ka ce abu kaza ba kyau kai ne za a kalla ka zo da sabon bayan ku kai ne da asalin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin a samu wannan abin da ya mamaye kwakwalen mutane Allah ta amfani jabi to sai yake cewa ina ne fasha fi nasi aqidatul jahiliyyati wa ibadatul awthan ala ikhtilafi anwa'iha wato gurgudan nau'o'in su da suka bambanta to wannan ya bada misali da yana da sai misali anan sai kawo ta ta'ifar kuma dai magana akan ilmul kalam yau mun harkar shi yasa na so in ga mana ilmul kalam hakika ya riga wancan ibadatul qubur zuwa inda a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fi sai da aka fara samun sa kafin wannan la'alla dai kawai ba tartibi yake nufi na tarihi ba yana kawo misalai ne akan abubuwan da suka nesanta mutane daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kai su sunnar jahiliyya za mu tsaya nan da fatan Allah mu dake kai mu darasi na gaba mako mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu tashi kan inda yake ba da misali da harkar kalam din daidai nesanta mutane daga abin da ke shine daidai Allah muke roƙo ya tabbatar da mu a bisa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta magabata na kwarai Allah ya tsare mu daga aukawa cikin dukkan abin da ke jahiliyya ce ko a babun mu'amala ko a babun ibada ko a babun aqida sallallahu alaihi wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka